أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي قوم شاهدوا قوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 1445 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci sannan kuma ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci babban masallacin da ke cikin jami'ar jihar Gombe State University muna haduwa a yammaci irin wannan a waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata Ramadan domin karatun alqur'ani mai girma muna karatu a cikin surati maryam mun tsaya karatun da ya gabata ayata 26 zamu tashi ayata 27 insha Allah kafin mu shiga cikin karatu an turo tambayoyi kamar haka wannan bayan sallama da fatan alkhairi sannan sai mai tambayan ko tace kamar mace ce ina mai neman shawarinka akan wata matsala da take tinkaran rayuwata darajata da kuma mutunci na a matsayina na diya mace a ce shekaranta 19 ta gama secondary school kamar yadda ta rubuta tun tana da shekara 17 sannan tace ta haddace alqur'ani kuma ta gama islamiyya ta rubuta cewa tana da hankali da nitsuwa ita ta rubuta kuwa ko wani ne ya rubuta bata sani ba to tace tana da hankali da nitsuwa idan har za a yi kwatancenta za a sa ta cikin mata masu hankali a anguwarsu ta ce amma wani abun mamaki manemanta da suke zuwa gurinta mutanen kirki a ido kamar yadda ta rubuta wanda kowane uba zai iya bada yarsa idan sun nema amma suna zuwa wajenta ne kan nema irin na yanda ta rubuta ta ce fasikanci sai ta kore su abin har ta kai ga gidansu hatta kai ga gidansu suna tunanin tana koransu ne kawai har ta fara fiskantan tsangoma daga ƴan uwanta. Wanda zai zo da niyan aure, kuma sai zama wanda yazo da niyan aure kuma sai zama gidansu sun kishi saboda wani dalili nasu na daban. Akan haka take neman shawara. Wannan bayanin sun yi girma da yawa. Duk wanda ya zama a ido ana ganin mutumin kirki ne, insha Allah ba zai zo da gurin mace kuma a ce da ya zo da kuma ya, suna zuwa gurin ta ai da izinin iyaye za su, in sun tambayi izini kuma su je su yi magana wani abu daban, in kuma sun zo ne ba da izini ba wannan kuma wani abu daban. Amma wanda suke a ido za a gansu mutanen kirki. Ita kuma ta rubuta in za a lissafa mata masu hankalin anguwansu, ta ce ta haddace alqur'ani tana da nitsuwa. Ina ga dai takardar tana nufin dai ma'ana shawari a nan shine mahaifinki ne, yawa ki gaya wa mahaifinki ya same mu sai mu bashi shawari, tunda shine yake tunanin yake koran wanda yazo da niyan aure. Sai ki gaya wa mahaifinki sai ya same mu, shi za mu ba wa shawari. Abin ba ke ya shafa sosai ba, tunda kina da hankali kina da nitsuwa. Allahu ta'ala. Wannan bayan ya yi sallama, bayan ya yi bismillah a farko, ya kuma yi addu'an alkhairi, ya ce sun kasance suna zuwa jan sallah a anguwar masu hali. To sai sabani ya gifta tsakanin alhajin da ke biyan su da kwamitin masallaci wanda bai shafi addini ba, sai wannan ya sa alhajin ya umarce su da su dawo gidansa yin dukkan salloli. Bayan sun koma gidansa, sai wani daga cikinsu ya musu nasiha tare da nuna musu kuskuren abun da suka yi. Wannan yasa shi ya daina jan sallah, shi wanda ya musu nasiha. Yace mu kuma su kuma kenan marubucin suka ci gaba da jan sallah. Shin ya halatta su ci gaba da jan sallan a cikin gidan? Mana alhaji ya ja su gida kenan, an bar masallaci. Wannan ai kuskure ne. Ku alramomi ne kuwa, ko kuma dai masu abun nan ne? Da farko tukunna kuka ce yana kuna zuwa anguwan masu hali jan sallah, kuma alhajin da yake biyan ku me? Yake biyan ku sallar ko yake biyan ku kudin sallar? Wannan daga cikin abubuwa da suke bijiro mana a irin yanzu. Mutum Allah ya bashi alqur'ani maimakon ya ja sallah wa jama'a saboda taimakon su da yake yi. Idan aka samu alarmomi suna jan sallah, nan ne za a yi sa'a da ikon Allah har a sauke alqur'ani. In ba alarma bane ke jan sallah, ko yana rike qur'ani ya karanta ne, akwai dawainiya. To sai a samu matasa da malamai da yawa waɗanda sun haddace alqur'ani, sai ga suna taimakawa jama'a suna jan sallah. Wannan shine manufa, a ce an ja sallah an sauke alqur'ani ana neman lada a gurin Allah. Maka ce alhaji yana biyan ku, sannan kuma wani abu ya gifta tsakanin su. Ni ban sani ba, wasu takaddun da ake turowa kan da gaske ne abun, koko dai labari ne kawai mutum yake morewa ya turo takadda? Yanzu da gaske ne, kuma da gaske ne ikon Allah. To ya kamata a rinka sa Allah cikin duk abun da za a yi. a ringa sa Allah cikin abin da za a yi a sallah ba mai biyan mutum ladan sallah sai Allah kuma inda duk ka jagoranci mutane sallah kai ne gaba ko su alhaji waye ka ja su sallah kai ne a sama in har Allah ya kaddara suka yi ma ihsani wani abu haka dama ba shine manufa ba in su ma wani ihsani wannan kuma sun kyauta don yana daga cikin abubuwan da mutane mu kuma ake da karancin abun nan zaka ga limami yana jan sallah alarma amma ba wanda ya san shi zai hawo mashin ya zo shi zai yi kaza ba wanda ya san yanda yake zuwa amma sai ga in ya makara ne za a yi ta surutu to muna da wannan karancin gaskiya to ya kamata a ce ana karrama alarmomi da abun da ake da hali su kuma alarmomi kawai su sa niyyansu Allah subhanahu wa ta'ala in suka ja sallah sun taimaki al'umma sun gina sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake har yabar duniya kenan don haka sun wakilce shi cikin aikin sa don haka akwai lada akwai daraja amma wanda yake ba ku ihsani ya me da ku gida a madadin masallaci gaskiya wannan wani abu ne daban bai kamata kwata kwata a biye wannan ba sai ku yi masa nasiha ai ku ne malamai sai kuma sa nasiha a dawo masallaci gaba daya gidansa ba masallaci bane wallahu a'lam wannan bayan sallama cewa akwai alamomin da mutum zai iya gane cewa akwai sihiri a jikinsa idan aka yi masa yawanci ko mantuwa in yayi yawa sosai wanda da kuma ba ɗabi'arsa bace kuma ba shugulgula ya shiga na rayuwa akwai shugulgula na rayuwa wanda suke sa mutum ya ringa yawan manta abu wannan ba maganar sihiri bane shugulgula sun yi yawa amma haka kawai ba ɗabi'arsa ba ba shugulgula na rayuwa ba amma ya aje abu ya manta ya aje ayi magana da shi ya manta an yi wannan maganar an ce za a yi ya manta an yi in mantuwa ta yi yawa ba kuma shugulgula suka yi wa mutum yawa ba ko ba ɗabi'arsa ba ce dama yawan mantuwa wani alama ne na abu ne sihiri da yawanci alaman mummunan ciwon kafa a irin wannan yanayin da mummunan ciwon kai a irin wannan yanayin duk suna daga cikin alamomi na sihiri da canja ɗabi'ar mutum daga inda da yake zuwa wani abu daban eh wannan alamomi ne na sihiri amma kuma babu tabbas an tabbatar amma dai alamomi ne idan ana zargin mutum akwai sihiri cicire kuma ba dole a ce wane ne yayin sihirin ba don ba abu ne wanda yake a fili ba sannan sai yace menene alamomin Lailatul Qadr alamomin Lailatul Qadr malamai suka ce canje yanayi idan ana zafi to za a ji wani sanyi sannan daren yana zama da nitsuwa sannan duk yanayin da ake ciki in ma ana damuna ne akan samu ruwa a daren sannan inin daren in an wayi gari an yi daren akan samu yanayi mai canji akan kwanakin da aka saba in ana da yawan zafi za a ji wannan an ini da abun nan in akwai zafin rana a fili za a ini da alamar limshi ko wani abu na ni'ima wannan suna daga cikin alamomi wallahu ta'ala a'lam wanda malamai suka bayyana na'am wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi ya ce tambayarsa ita ce a duk wata nefa suna raba kudin wuta a jikin kowa wato a jikin kowane bill ina ga yake so yace sunansa expectation misali gidan da bai wuce ya biya 6,000 ba sai su kawo masa wato naira 12,000 a matsayin expectation to amma idan mutum ya biya 7,000 misali ya rage saura 5,000 sai to tunda a matsayin expectation ne to su kuma sai su mayar masa a matsayin outstanding sauran ragowar 5,000 din kusan haka suke yi duk wata. Sai kaga wani gidan outstanding din sa ya kai wani ya kai gurin 1400 zuwa 1500. To yaya malam wannan ragowar? Idan kuma ya biya wata mai zuwa sai zama an maida bill din sa iya abun da ya biya din. Misali wanda ya biya 700 din, to sai zama wani bill na gaba sai zama ya koma 700 maimakon da wutan 2500 yake sha. To shine yake tambaya, menene matsayin wannan kuɗi wanda yake a matsayin expectation? Expectation amma shi ke rubuta. Shi expectation ya yi ta rubuta. Ya kuma ya matsayin wannan kuɗi na expectation, kuma ya matsayin outstanding yanzu yana a kan mutum a matsayin bashi ne? Amma wannan bayanin haka ne? Bashi da prepared meter wanda yake sayan kati kawai ya sa? Okay, in bashi da meter ana estimating, a ce estimate. Amma kuma yadda bayanin ya faɗa nan, shi expectation ya yi ta rubutawa. Expectation, to estimate yake nufi? To in estimate yake nufi, haka ne abinda ya faɗa? Akwai makacin ne ba nan? Adumu ne ke nayi. Sai su ma sun yi bayani, sun yadda haka ne? Amma nan adumu ne, mu kuma dama mu da ne fa ba safai muke shiri ba. Saboda haka ba za a karbi shaidar mu akan su ba sai in sun yi bayani. In akwai ma'aikacin NEPA a nan ya mana bayanin gaskiyar lamari. In babu dummu ne, kaga ba bayani kenan. Yawwa, Mala Aliyu ya ce target ake ba su, haka ne? Su din su yi bayani. Kun faɗi naku, kuma kun zo kuna faɗan nasu ma. Me takaddan nan namu ya faɗa ko ba haka ba? Target ake ba su. To in aka ba su target, sai aka ce su yi wannan bayanin a cikin da aka yi a cikin takaddar ɗazu, kuma hakan ne? In ba haka ba ne, nan ba dama mu yi magana. Yawa, nan gurin tafsiri ne, yawa ba gurin hukunci tsakanin NEPA da mu talakawa ba. Yawa, to kaga idan muka yanzu duk taron mu nan masu faɗa ne da NEPA a mafi yawan lokuta, to kaga ba shaidar mu ba za ta zama daidai ba. Yawa, don ina cikin karantawa na yi ta tuno wasu cases ni ma tsakani na da NEPA. To kaga yanzu idan na yi applying wannan grievances a kansu, kaga shikenan duk sai abu ya zama ba daidai ba. To amma in ma'aikacin NEPA ya yi bayani ya ce lallai haka ne, to kaga sai a yi bayani daidai da abuna. Yanzu ba dama, kara zamanto gurin karatun Qur'ani an yi bayanin da ba haka ba. Yawa, sai in abu ya tabbata daidai wa daida, Allah ya sa mu dace. Yawa, in suna da dama suna iya rubuto nasu mutanen NEPA. Yawa, sai su rubuto nasu, sai a karanta, sai a auna. In har akwai buƙatan a yi bayani bayan an auna, to sai a yi bayani. In duk aka auna ma aka gaba buƙatan a yi bayani, sai a tsallake aje can a yi. Don haka za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala cikin surat Maryam ayata 27 insha Allah. Muna fata Allah ya sa mu dace.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad jitti shay'an fariya. Ya فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
Na'am. Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam naƙuda ya zo mata alhali bata taba yin aure ba, bata da wani alaka da wani namiji. Allah ya kaddara halittan Annabi Isa daga tsatsonta, sannan kuma don ya zamanto aya. Allah subhanahu wataala dama ya ce waj'alnaha wa banaha ayatan lil alamin, mun sanya ta da ita da dan nata su zamanto aya ga talikai. To su aya ne, don haka ta aifi jinjiri, an bayyana mata in ma wani yazo zai mata magana a ta ce kawai ta kame. Falan ukallima al-yawma insiya, jiya ana rama da kake maganan abunan ibada dinna, da muke duba yau mun ga cewa ibada ne wai, har ma yana iya zama a lokacin su in ana azumi ba iya cin abinci kawai ake tsayawa ba, sai mutun ya daina surutu. Kaga mu mun yi sa in mutun yana azumi a zamanin su to ba zai yi magana ba, haka zai ini gaba ɗaya sai ya kai azumi ba magana. Kaga mu yanzu ga ana azumi kawai abinci ne, mutum ba zai ci ba da abin sha da abin kariya azumi. Don haka da ta aife shi sai ta ɗauko shi, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu, sai ta zo da shi gurin mutanenta, tahmiluhu tana ɗauke da shi. Malamai suka ce a wannan lokacin nitsuwa ya riga ya zo mata, saboda abin da ta gani na ayoyin Allah da aiko mata manzo da aka yi a matsayin mala'ika ya zo, da yadda ta ga ciki ya faru da ita, da tana cewa ya laita ne mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, to yanzu hankalinta ya kwanta saboda ta ga ayoyin Allah, ta ji magana daga shi kansa jinjirin. Haka ita ta hugu gurin mutanenta da shi, tana ɗauke da shi. Qalu suka ce ya Maryamu, ya ke Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya, tabbas kin zo da wani abu. Fariyan malamai sun masa fassarori daban-daban. Fariya wasu malamai suka ce azima, kin zo da wani abu mai girma. Wasu malamai suka fassara shi fariyan, kin zo da wani abu ajiban na ban mamaki. Wasu malamai sun fassara shi fariyan, wani abu mai girman sha'ani. Amma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti rahimahullah da ya tara maganganun su sai ce amma ni a gani na da kuma fahimta ta ga ayoyin Al-Qur'ani, fariyan shine laqad ji'ti shay'an fariya, yace fariyan an samo shi ne, kalma ce da aka tisgota daga firya. Firya kuma anan ne aka samo iftira, shine kirkiro abu. To an ce mata laqad ji'ti shay'an fariya, ya ke Maryam, hakika kin zo da wani abun kirkirowa, shine kin zo da ɗa ba tare da uba ba. Yace abun da ke tabbatar da wannan shine Allah subhanahu wataala ya ce wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima, buhtanan azima shine suna tuhumanta. Abun da yasa buhtanan azima ya zamanto tuhuma ta bangaren fasikanci, saboda lokacin da aka tuhumi Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa Allah subhanahu wata'ala yi walau la idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanak hadha buhtanun azim, daka wa qawlihim ala maryama buhtanan azima, wato shine tuhuman ta da cewa ta zo da da, in a Hausa ne cewa ake dan shege, shine fariya, shine ma'anan fariya. Yace karin abun da yake tabbatar da wannan shine fadin Allah subhanahu wataala, in annabi sallallahu alaihi wasallam zai mubaya'a ga mata, idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasriquna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu daga fariya, fariya din daga yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. To shine a can a bisa ka'idoji guda shida, wato dokoki ne guda shida Allah ya ambata a wancan ayoyi na mumtahana, wanda mata da take son shiga aljanna sai ta cika wannan ka'idojin. Duk mata ta cika wannan ka'idojin kawai yar aljanna ce, don duk mata ta cika wannan ka'idojin in ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mata mubaya. To shine wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, shine ba za su zo da da wanda ba shi da uba ba, shine da cikin shege. To shine anan suka ce ya Maryam, ya ke Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya, ba wai kawai shay'an azima, yace ba kamar yadda sashin malamai suka fassara shay'an azima ko shay'an ajiba ko shay'an azimun sha'anuhu, yace duk wannan in an duba wa'innan ayoyi yana nufin shay'an fariya shine kin zo da da wanda ba shi da uba, ma'ana cikin shege, shine ma'anan fariya. Wannan tuhuma ce mai girma suka yi mata. Yace Allah ya tabbatar wa qaulihim ala maryama buhtanan azima, kaga wannan magana ce ta tuhuma suke yiwa Maryam anan tana isuwa gurin mutanenta ga da tattare da ita, suna ana ganinta da ciki, ana ganinta da ciki tana boyewa sai tsakaninta da matar Zakariya. To yanzu kuma naƙuda ta zo, kuma aihuwa ya faru, da ya zo yanzu dole kawai abu ya bayyana. Don haka ta zo da shi gurin jama'arta, suna cewa laqad ji'ti shay'an fariya, suka ce ya ukhta Haruna, ya ke yar uwar Haruna. Malamai suka ce ana nufin Haruna na annabi Musa, amma rinjayen malamai suka ce a Haruna salihin bawa ne, saboda su al'adansu duk mutumin kirki sai a yi masa suna da sunan annabinsu. Don haka mutumin kirki ana iya ambatonsa Musa, ana iya ambatonsa Haruna. Don haka an ambaci wani salihin bawa Haruna dan uwan Maryam, saboda yana da ɗabi'a irin na annabi Harun. Don haka ya ce ba haƙiƙanin annabi Haruna na annabi Musa ba ne, a'a wani Haruna ne salihin bawa. Haka ya ukhta Haruna, ya ke yar uwar Harun, fil ibada, a cikin ibada, ma'ana wadda ta yi kama da shi a tsari na ibada da ɗabi'a da kyawawan mu'amala. Suka ce mata ma kana abokin mura a sauyin, babanki fa ba mummunan miyagun mutum ba ne, wa ma kanat ummuki baghiya, kuma mahaifiyarki ba ta taɓa karuwanci ba, ba karuwa ba ce. Kaga mafhumin maganan shi ne laqad ji'ti shay'an fariya. Sheikh Muhammad al-Amin ya rahimahullah ya ƙara tabbatar da cewa laqad ji'ti shay'an fariya shine tuhuma mai girma, saboda sun ce mata ma kana abuki mura a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, baghiya kuma ita ce karuwa, don haka mahaifiyarki ba karuwa ba ce, ma'ana ta zo da abun da shi karuwanci ne kenan. Da suka ishe ta da wannan maganganu, suna tuhumanta da wannan tuhuma, fa asharat ilaihi, sai ta yi nuni zuwa gare shi, bi ma'ana ku yi magana da shi. Ita ba ta yi magana ba, amma nunin da ta yi ma'ana su yi magana da shi ne. Abin da yake fassara cewa fa asharat ilaihi yana nufin su yi magana da shi ne, shi ne qalu, sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, yaya za mu yi magana da wanda yake dan jinjiri a cikin bargon aihuwa. Cewa da suka yi yaya za mu yi magana, sai ya nuna ashe isharan da ta yi shi ne ku yi magana da shi. Su kuma suna ganin ta yaya za a yi ɗan da yake cikin yanzu aka haife shi, gashi na a cikin shimfiɗar zanin aihuwa, a ce kuma a yi magana da shi. To sai ɗan ya yi magana, ƙwada. Kwala in ni Abdullahi, sai ce ni bawan Allah ne. Daga farkon abun da ya yi sai ya jingina kansa da Allah, ya tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah, al'ilahul ma'lu, abun bauta guda ɗaya wanda ya cancanta a bauta masa. Kaga a wannan mukamin yana ɗan jinjiri ya yi magana, wani guri ne na alfahari, shi yana ɗan jinjiri inda ba wanda yake iya magana a wannan lokacin, amma buɗe bakinsa sai ce inni Abdullahi. Kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi tafiya da shi Isra'i da Mi'raji cikin ƙaramin lokaci, ka guri ne da yake da girman sha'ani, amma da Allah yazo bayyanawa ce subhanalladhi asra bi abdihi laylan bi abdihi sai jingina shi mafi girman mukami ne mafi girman matsayi ne amma sai aka jingina shi zuwa ga Allah don haka annabawan Allah suna alfahari da in an jingina su zuwa ga Allah ba sa son su kauce gefe shi yasa Allah subhanahu wataala ya tabbatar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka annabi Isa yake domin Allah ya ce lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah hakanan walal malaikatul muqarrabun dukkan mala'iku suna alfahari a ce su bayin Allah ne sannan annabi Isa almasihu dan maryam bai taba kyama ba a ce shi bawan Allah ne bai taba kyaman wannan ba abin da yake alfahari da shi kenan a ce shi bawan Allah ne daka anan yace inni abdullahi ni bawan Allah ne ataniyal kitaba bi ma'ana zai zo nan gaba ana an yi amfani da lafazin madi ne saboda tabbatar da cewa lalle shi annabin Allah ne Allah zai bashi littafi daka ce ataniyal kitaba Allah zai bani littafi ko kuma Allah ya bani littafi a fassara waja'alani nabiyya kuma Allah ya sa ni na zamanto annabi ni annabin Allah ne bi ma'ana nan gaba zan zama annabin Allah kuma manzo wanda zan kira mutane zuwa ga kadaita Allah waja'alani mubarakan Allah ya sanya ni mai albarka ma'anan mubarakan malamai suka ce adda'i ila Allah ko al'amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar mai umarni da kyakkyawa yayi hani da mumuna shine mubarakan duk wanda yake kiran mutane zuwa ga Allah yake karantar da su alkhairi yake hana mutane mumunan aiki yake jan hankalin su zuwa ga tauhidi to wannan mutum ne mubarakan ko a ina yake don haka yace waja'alani mubarakan Allah ya sanya ni na zamanto mubarakan mai albarka bi ma'ana mai kira zuwa ga abautawa Allah shi kadai mai kira zuwa ga alkhairi mai hani zuwa ga miyagun ayyuka aina ma kuntu ko a ina nake wa ausani Allah ya mun wasiya ya umarce ni bis salati in tsaye da sallah wazakati ya ce in bada zakka inna mallaki dukiyar da za a fidda zakka ma dumtu hayya matikar ina raye Allah ya mun wasiya kar na bar wannan al'amari kaga waɗannan abubuwa sune asalin sala an samu aqida shine tauhidi ya ce inni abdullahi ubudiyya lillah subhanahu wa ta'ala shine abunda Allah ya sa ya halicci mutane wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dak al'ubudiyyatu lillah shine abunda ya tabbatar karon farko kai budan bakin sa inni abdullahi tauhidul uluhiyya ya tabbata tauhidul uluhiyya kuma in kaga ya tabbata to ar-rububiyya wal asma was sifat su da masu nan kawai zaka iya samun su baka samu uluhiyya ba dan nan ne gure rikici tahqiqul ubudiyyati lillahi subhanahu wata'ala tabbatar da ba abun bauta da gaskiya sai Allah anan ne inda ake shan wahala manzanni gaba daya an kashe wasu a cikin su an jefi wadansu an kori wasu a garin su don kawai tabbatar da tauhidul uluhiyya ne amma tauhidur rububiyya kafirai ma suna yadda da shi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah sai su ce Allah ne amma a zo a bauta wa Allah cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah to nan ne ake samun matsala har tashin alkiyama anan ne matsala take a zo a bauta wa Allah shi kadai kar ayi wani abu sai abinda Allah ya ce yayi sai koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ayi wani abu koya ake ganin sa a biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi al-ikhlas wa mutaba'atul wa mutaba'atus sunnah to nan ne rikici yake daka yayi umarni a ya tabbatar da tauhidi sannan abu na biyu as-sala ausani bis-sala waz-zaka sannan bada zakka ma dumtu hayya abu na gaba wa barran biwalidati ni ya umarce ni da in zamanto barran biwalidati mai biyayya ga mahaifiyata kaga annabi haya Allah subhanahu wataala ce wa barran biwalidai biyayya ga iyaye bayan biyayya ga Allah babu abun da ya kai shi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ko ina Allah subhanahu wataala yana karana haƙƙinsa sai haƙƙin iyaye a gurare daban-daban cikin alqur'ani don haka biyayya ga iyaye shi ma annabi Isa ce wa barran biwalidati ya kasance mai biyayya ga mahaifiyata, wanda ya kasance mai biyayya ga mahaifiyarsa to shikenan ya ci nasara, yayi biyayya ga Allah, ya tabbatar da tauhidi, ya tsaida sallah, ya bada zakka, sai biyayya ga iyaye. Ya mutun yayi wadancan bai biyayya ga iyaye ba, akwai matsala. Don haka Allah yake gwama su gaba daya, wa barran bi walidati, sai ce walam yaj'alni jabbaran shaqiya, bai sanya ni na zamanto jabbar mai takabburanci da rashin kirki. Shaqiyan wato walam yaj'alni jabbaran, bai sanya na zamanto jabbar ba. Jabbar shine wanda yake mai sabawa Allah subhanahu wataala, kuma mai sabawa iyaye. Shaqiyan shine wanda sakamakon sabawa Allah da sabawa iyaye sai wayi gari shaqiyan, ay ashqan nas fi dunya wal akhirah. To Allah bai sanya ni haka ba. Don haka Allah subhanahu wataala ya gina Annabi Isa akan biyayya wa iyaye. Don haka ashe akan biyayya wa mahaifiyarsa. Bayan ya tabbatar da tauhidi da haƙiƙanin haƙƙin Allah, to sai haƙƙin iyaye, kyautatawa iyaye wajibi ne kowa ya zamanto haka. In mutum ya tsaya da sallah, ya bada zakka, yana raye, yayi umarni da kyakkyawa, yayi hani da mumuna, to ya zamanto mai biyayya ga iyaye. In iyaye sun rasu, ya yawaita addu'a gare su, ko yaushe yana mai addu'a gare su, to nan yana biyayya gare su kenan. Sannan wassalamu alayya, aminci ya tabbata gare ni daga gurin Allah, yawma wulidtu, ranar da aka haife ni, wa yawma amutu, ranar da zan mutu, Allah ya tabbatar mun zan mutu cikin amincin Allah, wa yawma ub'athu hayya, ranar da za a tada ni ranar tashin alkiyama, za a tada ni cikin amincin Allah. Wannan bayani shikenan an kure irin su muka yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana akan Annabi Yahya, kaga su zurriyatan ba'dhuha min ba'd, ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa a can. Nan kuma sai aka bar Annabi Isa da kansa yake faɗa da izinin Allah, Allah ya sa shi yake faɗin wannan maganganu. Jinjiri in Allah ya ga dama, da a ce ba don ɗabi'ar ɗan adam haka ta tafi ba, da dama daga an haifi mutum sai fara magana, da shikenan ba a yi mamaki ba. To amma ɗabi'ar ɗan adam, ɗan adam baya fara magana sai wani lokaci, amma shi don ya zama aya, walinaj'alahu ayatan linnas, musanya ce zamanto aya ga mutane, shi yasa zamu zaki haife shi ba tare da kina da miji ba, ba tare da yana da uba ba, don haka aka haife shi. Yanzu ga irin bayanin da yake yi, kuma duk da an haife shi a cikin wannan yanayi, su suna tuhumanta wannan bayanin kadai. In mutun ya ji shi, ya tabbata a wannan ina ba dan shashanci bane. Shi yasa Allah ce zalika,
ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى
Allah subhanahu wata'ala ce zalika Isa ibn Maryam. Malamai suka ce ma'anan zalika Isa ibn Maryam, wannan labari da kaji a cikin wannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana, zalika Isa ibn Maryam, wannan shine labarin Isa dan Maryam. Duk wani abu da za a gaya maka sabanin wannan ƙarya ne. Shi yasa za a gani fakhtalafal ahzabu min baini. Amma in dai bayani na gaskiya mutum yake so, to zalika Isa ibn Maryam, wannan shine Isa dan Maryam. Qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun, magana ta gaskiya a game da Isa dan Maryam, wannan ita ce magana ta gaskiya, wadda waɗanda ba su da imani yamtaruna, suke kai kawo, suke kokonto, suke shakka a cikin bayani. Amma su sani ma kana lillahi an yattakhidha min waladi, bai dace ba ga Allah a ce wai ya riki wani abu na ɗa. Allah ya wuce nan, baya buƙatar da. Lam yalid wa lam yulad, subhana, tsarki ya tabbata ga Allah, ya tsarkaka, bai buƙatar da.
bani adam su suke bukatan yaya don su yi alfahari da su ko in sun tsufa yayan su rike gidan ko kuma in sun bar yaya baya su yi musu addu'a dan adam shike bukatan yaya amma Allah subhanahu wataala ya wadatu daga bukatuwa irin ta dan adam ya tsarkaka ya daukaka don haka ma kana lillahi an yattakhidha min walad bai dace ba ga Allah a ce wai ya riki wani daga cikin da ko wani abu na da subhana ya tsarkaka idza qada amran in yaznufin zartar da al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai Allah cewa yake abun ya kasance yadda Allah ke nufi fayakunu sai abun ya kasance yadda Allah ke nufi don haka haka halitan Isa inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun yadda annabi Adam aka ce masa kun fakana kama arada Allah subhanahu wa ta'ala to haka nan annabi Isa kalimatuhu ne alqaha ila maryam kalmar Allah ce wanda ya jefa ta zuwa ga maryam saboda haka ta haifi annabi Isa da izinin Allah don haka annabi Isa Allah ne ya tsara tsarin sa kuma haka yake so a yi ko ba abu ne mai wuya ba gurin Allah ya ce huwa alayya hayyin wa inna Allaha rabbi wa rabbukum sai annabi Isa ya ce wa inna Allaha lalle Allah rabbi shine ubangijina wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa shi kadai kar ku hada shi da wani hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki mi kakke kar a hada Allah da wani cikin bauta a kadaita Allah da bauta zalla ba abun bauta da gaskiya sai shi wannan tauhidul uluhiyya shine abunda annabi Isa alaihi salam yake ta maimaitawa yake tabbatar da su akai don haka Allah subhanahu wataala sai yake bayani daga nan mutane da suka ji wannan labari jinjiri ne gashi nan yayi musu wa'annan bayanai to take a lokacin kawai sai aka so mu samu matsala da sabani da sauransu shine Allah ya ce fakhtalafal ahzab
fakhtalafal ahzab min bainihim fawailul lilladhina kafaru min mashhad yawmin 'azim asmi' bihim wa absir يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بينه take kawai sai sabani ya shiga tsakanin su runduna ta farko sune yaqubiya a gurin suka ce wannan Allah ne ya sauko ƙasa don ya raye matacce ya kuma dau abuna ya kuma kashe rayayyu mu ga aikin Allah ido da ido shine ya sauko ya shigo cikin mu aka fito da shi ta cikin tsatson Maryam wannan Allah ne da kansa yayi wannan mu kawai abin da suka dauka kenan yaqubiya su yanzu annabi Isa shi Allah ne babu wani Allah sai annabi Isa ba yadda za a yi jinjiri yayi magana sai shi saboda haka suka ce kawai shi Allah ne nasturiya su ko suka ce a wannan ba shi Allah bane a dan Allah ne annabi Isa dan Allah ne su wace sun ce shine Allah ba wani Allah sai shi su kuma suka ce a akwai Allah amma shi dan Allah ne in ba dan Allah ba wa zai magana a wannan ne ya rinka fadan irin wannan magana ba ku je ce a bautawa Allah ba do ai shi dan Allah ne sai Isra'iliya mulukun nasara su kuma suka ce a Allah yana nan Allah Allah ne annabi Isa shi ma Allah ne Maryam da ta haifi annabi Isa ita ma Allah ce su ne thalithu thalatha so daga suka ce shi annabi Isa wannan su yan trinity ne Allah din Allah Allah ne annabi Isa Allah ne Maryam ita ma Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala duk ya musu raddi laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا كذا الله يوكو نرد سي مسلمي مؤمني سكتي هو عبد الله wannan bawan Allah ne huwa Isa ibnu Maryam Abdullah shi Isa ne dan Maryam kuma bawan Allah ne amma ba Allah bane kuma ba dan Allah bane shi bawan Allah ne ko bai cancanta abota masa ba wa haula'i humul muslimun wannan sune musulmai wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su don haka fakhtalafa al-ahzabu min bainihim shine yanda sabani ya faru wasu na ganin Allah ne ya sauko ya fito a wannan sifa wasu suna ganin dan Allah ne wasu suna ganin Allah Allah Maryam Allah Isa Allah wannan duka Allah subhanahu wataala bai yadda da wannan shi kansa annabi Isa ya ce inni abdullahi haka annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah bane Allah subhanahu wataala bai dace ba a ce an jingina da ga Allah shi yasa ya ce qul huwallahu ahad kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shine Allah ahad shi kadai Allahus samad duk wanda yake nufin wata bukata ko yake son a biya masa bukata ko yake son kaza ko yake son kaza to ga Allah yake komawa to Allah subhanahu wataala me bukatun sa gada lam yalid Allah bai haifa ba wa lam yulad kuma Allah ba haifar sa kai ba ai wanda ya haifa ko wanda aka haife shi shine ake tsammani shi ma ya ayu to shi lam yalid wa lam yulad sai gabatar da lam yalid kafin ya gabatar da wa lam yulad ai sai an haife mutum yake aihuwa to ba bai ce lam yulad wa lam yalid ba ba sai an haife mutum ba sannan tukuna ya ayu to amma a jerin ayan sai ce lam yalid bai aifa ba wa lam yulad ba haife shi ba me yasa ya gabatar da walam yulad a ulam yalid a farko walam yulad a baya saboda ba a tuhumi Allah da cewa yana da baba ba amma an tuhumi Allah yana da da don haka sai ya fara da cewa lam yalid bai aifa ba saboda wannan ne ake yadawa a duniya ba a taba cewa baban Allah ba amma an ce dan Allah don haka sai bai damu da cewa walam yulad ba sai ya jinkirta shi daga baya sai ya gabatar da walam yalid a farko saboda shine yake yaduwa a cikin jama'a don haka Allah subhanahu wataala wadannan runduni gaba daya suka sassaba wannan yace wancan wancan su ce wancan wancan su ce wancan Allah subhanahu wataala yace fawailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim narkon azaba ya tabbata ga kafirai wadanda suka kafircewa abinda annabi Isa ya kira su zuwa gare shi annabi Isa yayi kira zuwa ga bautawa Allah shi kadai kuma ya tabbatar cewa shi bawan Allah ne babu inda yace abauta masa ko babu inda yace shi dan Allah ne ko bai ce mahaifiyarsa ita Allah bace a mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi isa ba kowa bane face manzo manzanni sun shude kafin yazo an haifi annabi an yi annabi adam an halicci annabi adam ba mahaifiya ba mahaifi to kuma annabi Isa da yazo ai bai kamata a ce Allah subhanahu wataala ya gagara dole sai an samu mafita an jingina zuwa ga abin da dole ake so ba a kai a hakura haka Allah yayi kuma haka Allah ya tsara don haka ya zamanto bawan Allah manzon Allah haka ya tabbatar haka Allah ya tabbatar a alqur'ani dukkan littattafan da Allah ya saukar haka suka tabbatar annabi Isa bawan Allah ne kuma annabi Isa an umarce shi da sallah ruku'i da sujjada an umarci annabi Isa da zakka kuma annabi Isa yayi albishir da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai zo bayan sa dukkan littafin da Allah ya saukar in ba a jirkita zuwa haka suke idan ka duba bible malamai da suka san bible suna bayani haka tabbas abin da yake ciki yayi albishir da zuwan annabi bayan sa mai suna Muhammad wanda aka tisgo sunansa daga Muhammad shi yasa Mahmud Muhammad Ahmad Hammad Hamd duk gaba ɗayan su daga Muhammad ne to shi yasa a cikin littafan da suka shude za a ga an tisgo shi ne kawai daga suna wanda zai zo bayan annabi Isa daga suna na Hamd praiseworthy saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan don haka Allah subhanahu wataala yake tabbatarwa anan don haka duk wanda ya kafircewa wannan to narkon azaba ya tabbata gare su min mashhad yawmin azim ga inin da za a kowa zai halarto ranar tashin alkiyama narkon azaba zai tabbata ga wadannan saboda ka wanda duk yake so ya yayi alaka da annabi isa ilin alakar da Allah yace ayi shine ya dauki annabi isa manzon Allah ne bawan Allah ne sannan yayi imani da cewa lalle annabi isa manzon Allah ne bawan Allah ne kuma wajibi ne a bashi dukkan haƙoƙinsa na annabta da manzanci da matsayin da Allah ya bashi amma kuma ba dama a fifita wani akan wani sai abin da Allah ya ga dama a cikin manzanni kenan Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd a wannan yayi kaza wannan yayi kaza to in wancin ya fita wancan wancan kuma ya fita wancan amma dukkan su gaba daya imani da su wajibi ne saboda la nufarriqu baina ahadin min rusuli saboda ka imani da su wajibi ne da tabbatar da cewa su manzannin Allah ne amma ana daukan haƙin Allah ko aka yi shirka ko aka jingina annabi Isa zuwa ga Allah a matsayin da wannan an samar da naqasu ga haƙin Allah bai dace ba don haka Allah subhanahu wataala ce asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana asmi' bihim kaji irin wannan magana ta su wa absir duba irin wannan magana na su kaman haka ne takadirin magana asmi' bihim ji irin wannan magana na su suna cewa annabi Isa dan Allah ko suna cewa annabi Isa Allah ko suna cewa shi Allah Maryam Allah 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 asmi' bihim ji irin wannan magana ta su wa absir ka duba kaga irin wannan magana da suke yawma ya'tunana ranar da zasu zo mana zaka yi mamakin yanda zaka gansu wasu malamai suna fassara asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana zaka ji yadda zasu faɗa in sun zo mana suna gaban mu zasu canja magana zasu fasa abinda suka faɗa na cewa annabi Isa dan Allah ne wa absir zaka gani ranar tashin alkiyama yawma ya'tunana ranar da zasu zo mana zaka gani zaka ji yadda abin zai zama lakini zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin sai dai azzalumai al-yawm har yau din nan fi dhalalin mubin suna cikin bata bayyananniya sun kasa gane bayanin da Allah yake cikin littafin da ya saukar cikin maganganun sa sun kasa ganewa har yanzu suna cikin bata bayyananniya Allah ya kiyaye wa anzirhum Allah ta kai musu gargadi yawmal hasrati ranan hasara ranan tashin alkiyama wasu malamai suka ce yawmal hasrati ana iya ambaton sa daga cikin sunayen kiyama wasu sun sashi a cikin sunayen kiyama kamar yadda ake cewa yawmut taghabun to suka ce yawmul hasrati shi ma suna ne daga cikin sunayen kiyama wasu kuma suka ce a bayani Allah yake wa anzirhum yawmal hasrati in musu gargadi da ranar da za a zamanto da yawa za su yi asara musamman wanda suka jingina abun da bai dace ba ga Allah zuwa ga Allah idh qudiya al-amru lokacin da za a zartar da al'amari za a yi hukunci tsakanin kowa wa hum fi ghaflatin amma har yanzu mutane suna cikin gafala har yanzu mutane suna cikin gafala suna cikin dimuwa da rafkanuwa sun kasa gane bayanin Allah wa hum la yu'minun har yanzu mutane suna nan sun ki su yi imani da abin da Allah yake so su yi imani da shi Allah ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha inna lalle mu inji Allah nahnu mu ne wadanda narithul arda za mu gaje kasa wa man 'alayha da duk abin da yake doron kasa din nan za mu gaje shi kowa ana nan ana tafiya wata ran duniya za ta kare gaba daya sannan za a dawo ga Allah gaba daya shine ce wa ilaina yurja'un zuwa gare mu za a dawo da su rana za ta zo kowa zai komo ga Allah daka Allah ya kyale mutane kowa yayi abin da yake so amma dai Allah ya shiryar da mutane zuwa ga daidai in sun zabi rashin daidai suka zabi shirka da jingina abin da ba haƙi ba ga Allah su kai wa Allah da dauke haƙin Allah na tauhidi su jefar da shi a bayan su to Allah subhanahu wataala yana tabbatar wa mutane inna nahnu narithul arda wa man 'alayha lalle mu ne zamu gaje kasa wa man 'alayha da duk abin da yake doron kasa din wa ilaina yurja'un kuma zuwa gare mu za a dawo da kowa da kowa don haka kowa yayi tanadi ya ji tsoron Allah ya tabbatar da tauhidi ga Allah da tabbatar da haƙin Allah ga Allah ya aje annabi Isa alaihi salam inda Allah ya aje shi shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne yana daga cikin ulul azmi minar rusul Allah ya halicce shi ba tare da mahaifi ba Maryam ta haihu ba tare da miji ba wannan duka tsari ne na Allah kuma abu ne mai sauki a gurin Allah wallahi ta'ala alam insha Allah in muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah ya samu dace wallahi ta'ala alam yanzu yahudu aqidar su ita ce kawai annabi isa waladuz zinani annabi isa hasha hullah nasal wal iyad billah nasal allah salama yawa wayancan yaqubiya nasturiya isra'iliya muluku nasara sanan mawqif yahud shi yasa yahudawa su gaba ɗaya suna hannun riga da abin da allah subhanahu wataala ya turo annabi isa da shi suna ganin basu yadda yau kawai shi yana nan a matsayin waladuz zina wannan zahiri haka malamai suka bayyana wallahu ta'ala nasallahu salamata wal afiya na'am.